Sashen Hausa na muryar Amurka yake muka magana da wannan safiyar Talata 30 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kare sirkinsa kuma babban mashawarcin Fada White House wanda rahotanni ke nuni da cewa ya yunkurin samun wata hanyar sadarwa ta bayan fage da jami'an kasar Rasha. Sabon shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana wata tasha ta kasar Russia RT da Kremlin ke marawa baya a matsayin tasha propaganda. Kana an fara darisar masu kada kuri'a demokradiyyar jamhuriyar Congo duk da yake babu tabbacin lokacin da za a gudanar da zaben.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji mutane biyu sun mutu wato da wata gida ta rushe a kansu kenan a birnin Iko. To ko menene ke kawo yawan rushe-rushen gine-gine a jihar?
Yanzu wasu ma ba injiniya wani su injiniyoyi ne so sun dina cikin aikin na gine-gine in ka dauko ka ce yanzu ta kada shi sai ga ya gudu bi da takarda.
Sannan gwamnatin jihar Plateau kuma ta ce za ta gina kasuwar jihar da ta kone shekaru 15 to ko bayan haka kuma akwai shirin tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sokoto zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yana kare sirkinsa kuma babban mashawarcin Fada White House Jared Kushner wanda rahotanni ke nuni da cewa ya yi yunkurin samun wata hanyar sadarwa ta bayan fage da jami'an kasar Rasha makonni kafin hawan shugaba Trump karaga mulki. Trump ya shaida wa jaridar New York Times ranar Lahadi cewa yana da kwarin gwiwa a kansa. Kowa yana ganinsa da kima kuma yana aikin da zai ceto wa ƙasa Amurka biliyoyin dala. Banda haka kuma mai yiwuwa shine kuma mafi muhimmanci, shine mutumin kirki ne. Bisa ga rahotanni, Kushner ya yi ƙoƙarin neman wata kafar sadarwa ta sirri da Moscow yayin ganawarsa da jakadan Kremlin a Amurka, Sergey Kislyak, farkon watan Disamba shekarar da ta gabata. Waɗansu ƙwararru a harkokin ƙasashen ƙetare sun ce yunkurin ana saura makonni kafin cikar wa'adin mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya tada musu da hankali bisa dalilan cewa wannan yana iya kawo cikas ga tsaron Amurka, yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Democrat kuma suka ba da shawarar cewa a soke damar da aka ba Kushner na zurfin sanin abin da ya shafi harkokin tsaron ƙasa. Lauyan na Kushner dai ya ce a shirye yake ya ba majalisar dokoki haɗin kai a bincikenta kan dangantakar ofishin yaƙin neman zaben Trump da jami'an ƙasar Rasha. Jami'an gwamnatin Trump biyu da suka haɗa da mai ba da shawara kan harkokin tsaro HR Max Massa da sakataren harkokin tsaron cikin gida John Kelly sun ce ba su ga wani laifi a neman kafa sadarwa, wato wata kafa wata hanyar sadarwa da Moscow da ya yi ba.
Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya karama waɗanda ya bayyana a matsayin sabbin jinin Amurkawa masu kishin ƙasa waɗanda ya ce suna yaƙi da nufin murƙushe ayyukan ta'addanci. Ya ƙara da cewa suna sadaukar da rayuwarsu domin kare 'yan ƙasarmu daga abokan gaba wanda suke amfani da kisan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wajen yaƙar rayuwar bal'adama kanta. Ya yi wannan furici ne a jawabinsa wajen tunawa da mazanjiya wanda aka gudanar a makabartar da ke Arlington jim kaɗan bayan ya ajiye furanni na karrama sama da tsofaffin sojoji 300 da aka binne a makabartar. Nan ba daɗewa ba ake kyautar zaton shugaba Trump zai sanar da shawarar da ma'aikatan tsaron ƙasar Amurka ta Pentagon ta yanke na ƙara yawan dakarun Amurka domin ci gaba da yaƙi a Afghanistan. Barack Obama ba tsaye da shawara akan bukatar da ma'aikatar tsaron ta gabatar a cikin watanni na shugabancinsa na ƙarshe ba. A maimakon haka ya bar wa shugaban ƙasar da zai gaje shi ya ƙara dakaru da za su tafi bakin daga a yaƙi da ake yi wanda ya kasance mafi tsawo a tarihin ayyukan sojin Amurka. Yanzu haka akwai sojoji na Amurka kimanin 8,400 a Afghanistan. Kwamandojin sun kuma buƙaci ƙarin sojoji 5,000.
Sabon shugaban ƙasa Faransa Emmanuel Macron ya kira tashar watsa labarai ta RT da Kremlin ke marawa baya a matsayin tashar farfaganda bayan tattaunawarsa gaba da gaba da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin. Macron ya kira kafofin sadarwa wato kafofin farfaganda na bakanta shi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bana a lokacin da ake ganin Putin yana goyen baya ya takara mai tsatsauran ra'ayi Marine Le Pen. Ana kuma alakanta kutsen hanyar sadarwar intanet da aka yi wa ofishin yakin neman zaben Macron da Rasha. Putin dai ya musanta zargin yayin wani taron manema labarai jiya Litinin a fadar, inda ya ce bai yi yunkurin shishigi a zaben ƙasar Faransa ba, duk da yake ya kare ganawarsa da Le Pen a watan Maris.
Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A demokaradiyyar da jamhuriyar Congo har yanzu babu tabbas akan lokacin da za a gudanar da zaben da ya kamata a gudanar a bara, sai dai an fara rajistar masu zabe a Kinshasa, babban birnin kasar. Ranar Lahadi hukumar zaben kasar da ake kira Seni a takaice ta fara rajistar masu kada kuri'a a birnin Kinshasa mai kimanin mutane miliyan 12, inda shugaban kasar Joseph Kabila ya zama na farko da aka yi wa rajista. Ana kyautar zaton za a ɗauki watanni uku ana rajistar masu kada ƙuri'an. Jiya Litinin muryar Amurka ta yi hira da Providence Nsongo a wata mazaɓar a makarantar sakandare da ke lardin Barumbu.
Je suis venu remplir mon devoir civique, je dois m'enrôler afin de sanctionner vraiment nos.
Nsongo ya ce ya zo ne domin sauke nauyi da ya rataya a wuyansa na ɗan ƙasa ta wajen yin rajista. Wato wadda za ta bashi ikon ɗaukar mataki a kan hukumomin siyasa da na gwamnatin ƙasar. Ya ce abin da ya dace kenan ga al'umman ƙasar Congo, sai dai galibin mutanen ƙasar suna tsammanin, wato ba su yi tsammanin za a gudanar da zaɓen ba na ba.
Quant à moi, je vois vraiment que les prochaines élections auront lieu même en 2018.
Kofi Luwa Gabini ya shaidawa muryar Amurka cewa yana fatan za a gudanar da zaben shekara ta 2018 sabili da Kabila ya wato baya so sauka daga karagar mulki. Ya ce shugaban kasar yana kokarin mamaye kasar Congo, yana daukar kansa tamkar wani Allah a kasar. Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jiya ne wani ginin bene mai hawa uku ya rushe a jihar Lagos. To ko menene ko wani irin hali ne ake ciki a yanzu akan wannan rushewar ginin? Baban gida Jibrin Gareka.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ASP Olarinde Famous Call, wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin, ya ce kawo yanzu 'yan sanda ba su da rahoto da ke tabbatar da dalilin rugujen wannan gida, sai dai kuma bangare daya injiniyoyi da sauran masu harkar gine-gine a birnin na Lagos suna danganta rugujen da gidaje ke yi a birnin da rashin ingantaccen tsari da ya hada da kwange wajen amfani da siminti ko rodi ko kuma kasan da ake gine-ginen. Ko makonni biyu da suka gabata ma dai sai da wasu mutane akalla guda uku suka rasu a lokacin da wani bene mai hawa uku ya rushe a birnin na Lagos. To ko ya mazauna birnin na Lagos ke ji game da rahotannin samun rugujen gine-gine a birnin?
When you look at the regulations or the institutions that regulate these bodies, the guidelines are not followed to specifications.
Yace idan ka duba masu sa ido akan waɗanda ke gine-gine a wannan jiha, ba abin ka'idojin da ya kamata ya ce akwai taswira da hukumomi suka amince da shi a duk wani gini da za a gina a wannan birni. A hira da nayi da injiniya alkali Usman a can baya, wani injiniyan gine-gine, ya ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen sa ido ga masu gine-gine a birnin.
Daga shirin kasan nan akwai shirye-shirye za a musa, in shirin da za a gina a cikin ruwa ne, yana nashi farni ne, in gini da za a yi akan cikin kasa, yana da nashi hikiman da za a yi mashi. To mutane za a gani kawai ba mutane kwararre shi a ce yanzu wasu ba injiniya wani ce su injiniyoyi ne, so sun dina a cikin aikin na gine-gine. In ka ɗauko shi ka ce yanzu ta kaɗan shi shi ga ya gudu bi da takarda.
Babangida Primary Amurka daga Lagos.
To ba da Allah a gaida Babangida Jibrin. Gwamnatin jihar Plateau ta yi alƙawarin sake gina babban kasuwar jihar domin bunƙasa harkokin kasuwanci. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Da yake zantawa ta musamman da manema labarai a bikin ranar demokradiyya da cika shekaru biyu da ɗare karagar mulkin jihar Plateau, gwamnan jihar Simon Lalong ya ce suna da yakinin gina babbar kasuwar ta Jos da ta ƙone shekaru 15 da suka gabata zai inganta harkar kasuwanci a jihar.
Kafin mu shiga gwamnati mun yi campaign, mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar. Har yanzu ba mu bari ba, an riga an sa kwamiti, yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman waɗanda za su zo, ‘yan kwangila waɗanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwar. Kasuwar ta fi ƙarfin wanda za a ce gwamnati za ta fara gini. Muna so mu haɗa hannu da 'yan kasuwa.
Kwamishinan shari'a a jihar Plateau, Jonathan Mawuyaw, ya mun bayani kan wasu fursunoni guda shida da gwamnan jihar ya yi wa ahuwa albarkacin ranar demokradiyya.
Ɗayan da aka sake, an sake shi ba tare da igiyan hukunci ba, wato abinda za a ce unconditional release kenan a Turance. Sauran guda biyar ɗin kuma wanda suka yi laifin kisa ne, kuma da an ce za su biya da ransu, wato suma hukuncin suma kisa. To amma yanzu an musu ahuwa za su yi fursuna rai da rai.
Na tambayi shugaban kungiyar kwararru a harkar yada labarai reshen jihar Plateau, Nde Gideon Barde, ko waɗannan nasarori wannan gwamnati mai ci ta samu a cikin shekaru biyu da kuma inda ya kamata ta maida akalarta?
To ni a gani na za a fi ba da hankali ga kyautata aikin gona, a kuma ba da hankali ga fannin ilimi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla gaida Zainab Babaji, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe ɗaya kenan da minti 12 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Duk aikinka idan ba za ka kula da 'yan siyasa ba, ba za ka kuma suwane ne suka yi sanadin kawo ka ba, to kana da matsala a gaba.
‘Ya’yan jam’iyyar APC, haɗaka ta APC, dukkansu ‘ya’yan mutum ɗaya ne, babu mowa, babu bora, babu wadda yake goyon ba yake sansa ko wadda ba a sansa.
Ina tabbatar maka babu ɗan APC guda ɗaya ko ɗan ACN ko ɗan CPC wanda yake tare da gwamnatin.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwanmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya wadda aka ɗauke ta a Yola, inda bisa ga dukkan alamu iskar siyasar zaben shekarar 2019 ya fara kadawa. Abinda ake gani ba tsakanin jam'iyyun da ke adawa da juna kadai ba, har ma a cikin jam'iyyar APC da ke mulkin ita wannan jiha din. Inda zaka mutane sun fara duba nan da can suna neman gane waye da waye ke da sha'awar tsayawa a zaben. Kuma zaben ba wai ana magana zabe a jiha kadai ba, ana magana har zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki da sauransu. Kuma ana duba yadda yake da tasiri akan siyasar ita jiha ɗin da kuma kasar baki ɗaya. Idan ka saurari kashin farko na wannan shirin da ya gabata, ka ji yadda masu muhawara suka fara bayyana ra'ayi akan kalaman da shugaban ma'aikatan jihar Abdulrahman Abba Jimita ya yi a kwanan baya, inda yake nuna cewa idan jam'iyyar APC ta ƙasa ba ta kyautata wa mutane Adamawa ba, to za su iya canja sheƙa ko kuma su nemi wata jam'iyyar ta daban su shiga. Wannan dai ba shi ne karon farko ba da shi Abdulrahman Jimita, wanda shi ne shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa ɗin, yake kalamai da ke saka ita gwamnatin jihar da kuma gwamnata a cikin halin tsaka mai wuya.
Lokaci ya wuce da za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata, lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu, duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai turakin Adamawa da ba a yi ba. Daga zaɓen Amurka mun tabbatar da Allah yake ba da mulki. Watanni uku za ka rantsa da Ƙur'ani Trump ba zai kai zaɓe ba, amma Allah mai ba da mulki ya ba shi. Saboda haka duk sara da sassaƙa da za a maka dukkan soke buruzu da za a mata za mu zabe ta za mu bi ta in sama zai hadu da kasa za mu bi turakin adama ba mu koye ba wannan gwamnati na bindo na wartin baba ne na dokta bindir na abdulrahman abda na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa ƴaƴanka ne nasa ne za mu bi ta dukkan abin da zai faru adama mu domin mu ci kirarin duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne.
To a dalilin irin waɗannan maganganu ɗin da kuma maganar bambancin ra'ayi da akan samu a game da harkokin zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 ne, wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya gayyato kwamishinan watsa labaran jihar ta Adama Alhaji Ahmed Sajo, ya haɗa shi da wani ƙusar siyasa na wannan jiha ɗin wato Mami Iliyasu Gamawa domin su tattauna a kan inda aka dosa. To a cigaba wannan tattaunawar da yau za mu tashi ne daga inda shi Alhaji Iliyasu yake korafi game da yadda su suka kawo jam'iyyar ta APC a nan jihar Adamawa, amma yanzu ake nema a juya musu baya.
Mu ne sanadin kawo su, Allah ya kawo su, amma a yanzu mu ba komai bane. Mu waɗanda muka kawo su mu ba komai bane. Bari ga maka da CPC da ANPP da ACN mu muka ɗauki kwan APC a cikinmu, muka yi kwan, muka zauna muka kinkishe shi kamar yadda kaza take kwanciya kwana 40 kirjin ta ya kode, haka muka kinkishe APC. To amma a yanzu ina tabbatar maka babu dan APC guda daya ko dan ACN ko dan CPC wanda yake tare da gwamnatin nan.
A'a, to aka wani batu har commissioner, wato ko gwamnatin ku kenan akwai dan mawa da dan bora kaman su ɗan wanda kuka sama
ku suke ku mu abinda muka sani. Jam'iyyar Hadaka ta APC ita ta kafa gwamnati, mu kuma ƴaƴan jam'iyyar APC Hadaka ta APC dukkan su ƴaƴan mutum ɗaya ne, babu mowa, babu bora, babu wanda yake goyon ba yake son sa ko wanda ba a son sa, gaba ɗaya ne ƴaƴan jam'iyyar APC. Gwamnatin nan kuma ta APC ce. Mu abinda muke roko, duk wani dan APC a Adamawa muna son yayi farin ciki ya alfahari da wannan gwamnati, don alal hakika babu dan APC da zai ce mun bashi kunya. Mun yi abinda ya kamata dan APC ko ina yake a Najeriya ba ma Adamawa ba yayi tinkaho ya ce eh lallai wannan gwamnati na canji a Adamawa ta kawo canji irin wanda mutane ke tsammani a kawo musu.
To amma me yasa ake kuka su wasu APC suke kuka, ko rashin godiya ne ko me?
A'a, ai al'amari na yau da kullun, al'amari kuma na rayuwa, ta iyan al'umma gaba daya wannan sai Ubangiji Allah zai iya. Mu ƴan Adam ne, mu tara ne, ba mu da cikon goma. Wanda yayi kuka, in da mai girma gwamna kai wannan tambaya, bari in baka irin ansan da zai bayar. Wanda ya ji an tozarta masa ana bashi hakuri, wanda kuma ya ji an yi masa daidai ana godiya. Amma a taimake mu da addu'a, Allah ya ba mu dama mu kyautata wa kusan kowa da kowa yadda ba wanda zai ji ya tozarta.
Na gama ka daga hannu kuma kana da murmushi, wadakila ku abuna kace wadakila ku ne ba ku matsowa kusa da gwamnati, shi yasa ya koma gefe kuma kuna ta jefo kana
ba maganan ba ma matsowa kusa da gwamnati ba. A hukumance a aikace dole a yaba gwamnatin Bindo Umaru Jibrilla, dole ne a yaba mata, dan akwai wani kalame da Fulani suke faɗa ko da ni ba Fulatani bane, suke cewa gaiguni banda ya ware. To dan haka maganan aiki a yanzu ban san a gobe ba, ba gamna da ya aiki irin nashi. Amma a siyasance ya samu matsala, a siyasance, dan duk aikin ka idan ba za ka kula da 'yan siyasa ba, ba za ka kuma suwa ne suka yi sanadin kawo ka ba, to kana da matsala a gaba.
So ai ko shi yana ce shi fa ba wasu kawo shi ba, shi fa talaka ne, talaka ne ya zabe shi baya da Ubangida, kuma shi talaka ya sani kuma talaka yake wa aiki. Amma kuna cewa
mun yadda ba shi da Ubangida, siyasa tana farawa daga ƙasa, inda yau lokacin da aka zo primary election 150,000 ake barwa, 20,000 muke rabawa aka zabi Bindo, kuma mutanen da suka yi zabe nan duk ba su wuce 700,000 ba, kuma mutane miliyan nawa ne suke da voters card a Adamawa. In ba a kawo shi, in Yasko ba su kawo shi ba, komi sonsa da ake talaka za su zabe shi? Kuma bari in gaya maka, wallahi wallahi an zabi APC, an zabi Umaru Jibrilla,
amma ina so ya kare martaban APC da Umaru Jibrilla.
Wato
kuni Umaru Jibrilla ubani a wajena.
Wato kuni shugabannin APC wani zai mamaki ganin kanta tunda yana watalaka kuma kun ce a zaba za a watalaka aiki. Da zaka zo kuma sai aka ga kaman kanta wato kila kongila ne da ba a samu ko kuma shi yasa kuka fita kuna ta kuka kuna ta kumfan baki. Ku me yasa ba ku tuna da shugabannin jami'ar din?
A'a wato abinda muke roko ga dukkan wanda ya taimaka aka taho ga tafiyar nan inda aka zo. Muna roƙon fahimta, muna roƙon haƙura da yadda tafiyar take yi. Abu na farko shine mu da muka zo gwamnati, fatan mu mu fidda jam'iyyar APC da duk wanda ya sa Bindo Umaru Jibrilla ya zama gwamna shugaban mu anan, duk mu fidda su kunya, domin a lokacin da muke ma yaƙin neman zabe fadi ake cewa dan talikin nan ba zai iya mulki ba. To Allah Ubangiji subhanahu wataala sai ya bashi basira, sai yayi abinda ya fidda mutane daga wannan kunya na zargi na cewa ba zai iya ba. Mun fidda al'umman Adamawa daga kunya, yayi aikin nan. In akwai akasi da aka samu wajen tafiyar da harkan mulkin nan, musamman ga 'yan siyasa, kamar yadda muke faɗa, shi mai girma gwamna ma yana faɗa, muna ba da haƙuri, za a yi gyara in akwai inda aka samu akasi. Mu mun san cewa abu na farko da jam'iyya za ta bukata da kuma 'yan jam'iyya za su bukata shine gwamnatin da suka tallata talaka suka zaba aka kafa ta din nan ta yi wa talakan nan aiki, yanda gobe idan sun je gaban talakan nan ba za su yi musu tofin alatsi ne ba.
Ta mahallo wani zai mamake ba wani kamar kan cewa take idan kuka wasa ma wato shugabannin jami'a ka ebijin ku, domin ana gani kamar kan cewa yanzu ma madafin ku sun so madarawa. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ma shi babban Hafsa yayin wannan kalamai kan cewa babban jami'a ko kuma shugaban jami'ar Abuja sun kankame komai wajen ba da mukami ba a yi da ku, ba a da san su kuke wannan barazana.
A'a babu. Wannan magana ne kawai wadda mutane ke yi akan titi. Gaskiyar maganan shine shugabannin jam'iyyar nan tamu da mu da muke gwamnati, dukkanmu mun yi ittifaƙi akan cewa lallai gwamnatin nan ta fidda APC kunya. Gwamnatin nan kuma ta zama ma APC zakarar gwajin dafi a Najeriya ma ba kawai Adamawa ba. To kuma jam'iyya ba abinda take so kaman shugabanni wadda za su haskaka ta, wadda in an koma wurin talaka ba zai ce kai ku tafi da Allah mai yaudara ba. To an yi talaka alkawari, an cika ma talaka alkawari, ana kan cika ma talaka alkawari. In akwai akasi da aka samu a wajen yadda ake gudanar da tafiyan, insha Allah biiznillahi ta'ala gwamna Bindo Umaru Jibrilla mutum ne mai sauraron talakawa da kuma mutanen da suke tare da shi.
Ko da ke na san shugabanni kun dade kukuna kukan cewa an dade wai ana gafara sa ba ga kaho ba, ko yaushe ana ce ku hakuri ko hakurin da ku kasa ko kuma ku har yanzu kuna ganin saura.
To ai baka sani ba. Tunda ake gwamnati, shi honorable commissioner shi sheda ne. Gwamnatin da ta shude, duk dan siyasa an ka ganshi musamman a ce mama ESCO, to za ka ganshi yana walƙiya ne kaman ƙwarya da aka shafa mai. Amma ba a taɓa yin gwamnatin da ESCO, daga state ESCO zuwa local government zuwa ward, suke koɗe, suke shan wahala, ake gasa musu aya a hannunsu irin wannan gwamnati ba.
Ga wasu kuma suna canja komai na tafiya, ana cewa komai na tafiya da ana tafiya da ku?
Ana tafiya da mu tunda ana yi wa talaka aiki. Wannan ban yi musa wannan ba. Ba yi gwamnan da ya aiki kamar yadda ya ba. Kuma a yanzu a Najeriya ba yi aikin da ba a yi gwamna mai karamin shekaru irin sa wanda ya aikin da ya ba, amma fa yana da matsala a gaban sa. Akwai waɗanda suka kewaye shi. Shi kansa commissioner watsa labaru kaga ba ni da wata alaka da shi. Sai da na baki kirji zan je gidan radio in mayar da martani akan cin mutuncin da aka yi masa. To shi kansa ya zama duwawu ne dole a zauna da shi, ana masa kallon gindikishiya, a ce ta rufe ba ta rufe ba, ana kallo ana dariya. Ina gaya maka gaskiyan wannan magana.
To a gaida malamai, to bari mu ja aya a nan sai Allah ya kai mu rana a taya mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga baƙin namu Alhaji Ahmed Sajo, kwamishinan watsa labarai na jihar ta Adama, da kuma Alhaji Mamman Ilyasu Gama, sannan da wakilinmu Ibrahim Abdulazili da ya jagoranci wannan tattaunawa din. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC. A huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai saƙonmu na watan Ramadan.
Sunana Usaini Salisu. A gaskiya azumi alhamdulillahi wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya yi murna da zuwan shi, saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin, kuma a cikin shi abin da ake samu gaskiya akwai lada, kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su amma azumin yazo sai kaga mutum ya kame, kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi ladar shi ba ta da adadi. Don haka duk lokacin da Ramadan ya riske ni a shekarar, ina kokarin in ga nayi abubuwa da kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna, domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar, saboda akwai hadisin da Annabi ke cewa idan mutum Ramadan ya wuce ba a gafarta mishi zunuban shi ba, to wannan mutum yayi asara. To don haka nake ganin idan Ramadan ya zo, to mutum ya dage da ibadu musamman karatun Alkur'ani, ana son mutum yawai ta yin shi da tasbihi a ciki.
To ya suna malam?
Suna malam Isa. Tasirin azumi a gare mu musulmi yana da muhimmanci, saboda yana hana mu aikin alfasha. Ko zaka aikata wani aikin alfasha insha Allah da ka tuna kana azumi, to da yadda Allah ba zaka aikata abun ba. Azumi ya zama mu ibada wadda muke yin ta muna jin dadin ta.
Ko da kuke yanayi na nan Lagos, ya kuke ji da azumi?
Alhamdulillah muna yin azumin mun mu lafiya lau, saboda ya kasance ko kaman mu da ke zaune muna sana'a, a duk wanda ko wata mace za ta zo ta nemi ka da labari da ka ce mata kana azumi, insha Allah za a ce yi hakuri na mance, kuma insha Allah kai ma ba za ka biye mata ba, ku yi wasu maganganu wanda ya zama na ya kasance kuna, kuma zai hana ka daga kai ka riga kalle-kalle ka riga kallon ka kallon, insha Allah za ka nuna dai azumi kake.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Matar tsohon gwarzon fafutukar neman yancin Sudan ta Kudu, Marigaye John Garang, tana kira ga sojojin gwamnati su daina goyon bayan shugaba Salva Kiir. Rebecca Yandeng ta shaida wa wani shirin tashar murya Amurka da ke haska fitila kan harkokin Sudan ta Kudu da ake kira South Sudan in Focus cewa rikicin cikin gida na da shugaban kasar ke riba da shi, wanda ta ce yana azurta kansa yayin da sojojin ke aiki ba tare da biyansa albashi ba. Ta ce ina roƙon sojojin SPLA kada su yi faɗa da juna, su dawo a zauna lafiya, su daina wannan faɗan rashin hankalin domin shugaba Salva Kiir, inji ta jiya Litinin. Ƙungiyar SPLA wadda ta yi yaƙi domin ƙwatar 'yancin Sudan ta Kudu daga Sudan ta rabu biyu tsakanin magoya bayan gwamnati da kuma yan adawa a farkon yaƙin da aka shiga a watan Disamba shekara ta 2013. Yang din ta ce idan sojojin gwamnatin suka ajiye makamansu, Salva Kiir ba zai iya ci gaba da mulki ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutanen Sudan ta Kudu miliyan 1,800 suka ƙaurace wa ƙasa zuwa waɗansu ƙasashe tun da faɗan ya ɓarke a shekara ta 2013, yayin da kuma waɗansu miliyan 1,600 suke gudun hijira a cikin gida. Shugaban Amurka Donald Trump yana kare sarkinsa, kuma babban mashawarcin fada White House Jared Kushner, wanda rahotanni ke nuni da cewa ya yi yunkurin samun wata hanyar sadarwa ta bayan fage da jami'an ƙasar Rasha makonni kafin hawan shugaba Trump ka raga mulki. Trump ya shaida wa jaridar New York Times ranar Lahadi cewa ina da ƙwarin gwiwa a kansa, kowa yana ganin sa da kima, kuma yana aiki da zai ceto wa ƙasar Amurka biliyoyin dala. Banda haka kuma wani abu mai mafi muhimmanci shine mutumin kirki ne. Bisa ga rahotannin da Kushner ya yi kokarin neman wata kafar sadarwa ta sirri da Moscow yayin ganawarsa da jakadan Kremlin a Amurka Sergey Kislyak farkon watan Disamba shekara da ta gabata. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya karrama waɗanda ya bayyana a matsayin sabbin jinin Amurka masu kishin ƙasa, waɗanda ya ce suna yaƙi da nufin murƙushe ayyukan ta'addanci. Ya ƙara da cewa suna sadaukar da rayukansu domin kare 'yan ƙasarmu daga abokan gaba da suke amfani da kisan waɗansu waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji buriyoyin su, musamman ma Grace Alihira Abdu ta yi muka gabatar da shirin, da kuma mai bada umarni Malam Sidi da Malam John, wato injiniyanmu na wannan safiya kenan. Baba Yakubu Makeri ke sallawa da ku. A huta lafiya.